tunda mutane suka bar hanyar gaskiya suka yi mugunta, muguntar su ta yi takaruwa. Allah ya ce zan halaka su saboda yawan muguntar su. Akwai mutum daya kurum da yake yi wa Allah biyayya, sunansa Nuhu. Allah ya ce da Nuhu, kaje ka fada wa mutane, kace zan aiko masu da babban horo, zan aiko ruwan sama da zai rufe dukan duniya saboda zunubansu. Ka fada masu su bar miyagun hanyoyinsu su bi Allah. Sa'annan Allah ya ce wa Nuhu, kayi shi kamar babban daki da aka kasa shi ciki-ciki, amma kayi shi da itatuwa marasa nauyi yadda ba zai nutse ba. Lokacin da babban ruwan nan ya zo, ka shiga kai da iyalinka domin ku tsira. Nuhu ya fara sassaɗa jirgi. Kowane lokaci yana faɗa wa mutane babban ruwa yana zuwa, sai su yi masa dariya kurum. Suka ci gaba cikin miyagun hanyoyinsu, suka ki ba da gaskiya. Bayan haka sai ga lokacin babban ruwan ya yi, Allah ya ce wa Nuhu, ka kawo iyalanka duka, ka kawo dukkan iyalanka da kowane irin naman daji biyu, ku shiga tare da su cikin jirgi ta kofa. Kai ku ji. Daga nan Allah ya rufe kofa. Bayan wannan sai ruwa ya ta zuba sha sha. Mutanen da suka yi masa ba'a suka zo suka yi ta kwankwasa jirgi don su shiga. Suka rinka cewa,
Nuhu, ka buɗe kofa, Nuhu, ka buɗe kofa, Nuhu, ka buɗe kofa, Nuhu, ka buɗe kofa.
Amma Nuhu ya ce, lokaci ya wuce, Allah da kansa ya rufe kofa. Ruwa ya rufe dukkan duniya, mutane duka suka mutu. Amma Nuhu da iyalinsa sun tsira domin suna cikin jirgi. To, har yanzu mutane da yawa suna bin miyagun hanyoyi, sukan yi sata, su yi ƙarya, su yi kisan kai, sukan yi haɗayu daban-daban, ba sa girmama Allah, suna girmama waɗansu alloli daban, suna zina, suna fasikanci, su sha giya, su yi caca, su cuci mutane, suna waƙoƙi marasa kyau, suna zagin juna, suna wa juna magani, suna dogara ga layu, suna darajanta matattu, suna yin tsafi, suna yin fada, suna yin miyagun abubuwa da yawa. Miyagun ayyukansu sun raba su da Allah. Allah yana kiransu su zo wurinsa su tsira, amma da yawa sun ki. Allah mai tsarki ne, baya son miyagun hanyoyinmu, zai hore mu saboda su. Wata rana Allah zai aiko da wani babban horo, kuma zai fi na ruwan da aka yi a lokacin Nuhu. Waɗanda suka ci gaba cikin muguntarsu za su zauna gidan wuta. Amma Allah yana ƙaunarmu, baya so mu je gidan wuta. Saboda haka ya ƙasƙantar da kansa, ya ɗauki kamannin mutum, sunansa Yesu Almasihu, ya mutu domin mu. Ta wurin wannan shi da kansa ya ɗauki horon da za a yi mana, ya buɗe ƙofa da za mu iya zuwa wurin Allah. Nuhu da iyalinsa sun shiga cikin jirgi ta kofa sun tsira. Kai ma ba hanya da zaka tsira sai ka zo ta wurin Yesu. Ka bar miyagun hanyoyinka, ka fada masa, ka kuma roke shi ya wanke zuciyarka. Daga nan ka bi shi koyaushe. In ka yi haka nan zaka tsira daga gidan wuta lokacin da ka mutu.